daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka yake magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa tare da ku a daidai wannan lokaci.
Irin waɗannan kalamai na batanci da cin zarafi sun yawaita a ƙasar nan, musamman kuma a cikin 'yan watannin nan da suka shuɗe.
Shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta NOAA kenan yake kira ga 'yan siyasa da su yi takatsantsan da kalamai na batanci yayin da aka tunkari zaben 2019 a Najeriya. Sannan za ku ji cewa cibiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato International Press Institute ta nuna takaicinta bisa mamaye ofishin gidan jaridar Daily Trust da sojojin Najeriya suka yi. Ko da yake dakarun na Najeriya sun zargi gidan jaridar ne da fitar da wasu bayanan sirri da suka ce yayi wa matakan tsaron ƙasar zagon ƙasa. Kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan takaddama? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin irin hasashen da masana ke yi kan tattalin arzikin ƙasar. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga Najeriya. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin kasar Gabon ta kwace iko da Libreville babban birnin kasar bayan wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a cewar jami'ai a yau dinnan Litini. Wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran juyin mulkin Laftana Kele Odun Obiang, wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abin da suke kira kungiyar 'yan kishin kasa da kare jami'an tsaron Gabon. Obiang ne wato ƙarshen kamu a cikin gungun manyan sojoji biyar da aka kama a Gabon a yau dinnan Litini. Sojojin gwamnati sun halaka wasu sojoji biyu masu nasaba da yunkurin juyin mulkin. Mai magana da yawun gwamnati Guy Bertrand Mapungu ya ce an shawo kan al'amarin zuwa yammacin yau dinnan Litini, kuma gwamnati ta sake kwace gidajen rediyon gwamnati da kuma wata babbar hanya mai hada wasu muhimman wurare a Libreville babban birnin kasar, wanda dama wurare biyun ne kadai wato wannan juyin mulkin ya shafa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi jawabi ma kasar a gobe Talata kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron ƙasa dangane da iyakar Amurka da Mexico, kafin ya je wurin kuma da kansa ranar Alhamis saboda ya tabbatar da halin da ake ciki game da yunkurin ko kokarin dakile kwararowar bakin haure. Yau Litini, Trump ya bayyana shirinsa na yin jawabi ma ƙasa ta gidan talabijin kuma a daidai lokacin da jama'a suka fi saurare. Trump ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan da sakatar yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders ta ce shugaban na Amurka zai gana da dogarawan tsaron kan iyaka mai tsawon kilomita 3,200 tsakanin Amurka da Mexico. Ziyarar ta Trump na zuwa ne a daidai lokacin da aka shiga kwana ta 17 a jere da wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka ke rufe. Sanadiyar takaddamar da ake yi kan bukatar Trump ta samar da kuɗi dala biliyan 5 don gina shingen dakile kwararowar bakin haure akasari daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka. Shugaba Trump ya ce zai janye sojojin Amurka 2,000 ne daga Siriya yadda ya kamata, yayin da kuma ake ci gaba da yaƙi da ƙungiyar ISIS. A wani jawabi ko ku bayani ta kafar Twitter a yau dinnan Litini, Trump bai bayyana jadawalin janyewar ba, sannan ya yi Allah wadai da abin da ya kira labarin kage a jaridar New York Times cewa ya yi amai ya lashe dangane da cewa da ya yi ranar 19 ga watan Disamba za a yi janyewar cikin gaggawa, abin da hadimansa a lokacin suka ce zai kai kwanaki 30. John Bolton mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na Amurka a yayin wata ziyara da ya kai Isra'ila. Ya bayyana ranar Lahadi cewa sojojin Amurka za su ci gaba da kasancewa a Siriya har sai an murƙushe ISIS, kuma gwamnatin Trump ta samu tabbaci daga Turkiya cewa ba za a kai hari ma mayakan Urdawan da suka haɗa kai da sojojin Amurka ba. To, kuna fashin labaran ne daga sashen Hausa na Amurka a nan birnin Washington DC. Thailand, koko hukumomin Thailand sun ce yarinyar nan yar asalin Saudiya wadda aka tsaye da ita a Thailand yayin da take kokarin gudu zuwa kasar Australia neman mafaka, ta bar filin jirgin saman Bangkok kuma tana ƙarƙashin kulawar wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumomin sun faɗi yau ɗin da Litini cewa Rahab Muhammad Akunam tana hannun wata ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya, amma duk da haka an tura jami'an tsaron ƙasar ta Thailand don su kare ta. Rahab, yar shekaru 18 da haihuwa, ta tsere daga Kuwait inda 'yan gidansu suka je hutu.
Ibrahim Kalamasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, hukumar wayar da kan al'umma ta NOAA ta koka akan yawan amfani da kalaman da ta kira na ɓatanci da ake samu a ƙasar a daidai lokacin da ake haramar zaɓe, tare da yin kira ga shugabannin siyasa da su jawo magoya bayansu kunne. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Dr. Dauda Abari shi ne ya yi wannan jawabi a wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da ya kira a Abuja, inda yake cewa
irin waɗannan kalamai na ɓatanci da cin zarafi sun yawaita a ƙasar nan, musamman kuma a cikin 'yan watannin nan da suka shuɗe. Babu fa wani abu madadin zaman lafiya. Duk abin da ka gani ɗan adam ya cin ba nasara a kansa, sai akwai zaman lafiya da walwala. Ƙasar nan tana cikin hali da aka yi mata barna na shekaru da yawa da suka wuce. Yanzu an samu gwamnatin da take nema ta dawo da waɗannan al'amura da suka ɓaci bisa kan turba madaidaici. Amma waɗanda ba su nufin ƙasar nan da alkhairi su ne yanzu suke fitowa ta kafofi daban-daban domin a mai da duk wasu nasarori da muka samu a cikin 'yan shekaru biyu uku da suka wuce a mai da mu baya.
Na tambayi ƙwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari, ya yake kallon wannan salo da 'yan siyasa suka bullo da shi a yanzu?
Ita wannan al'ada kwata-kwata ba ta da kyau a ƙwarai da gaske, saboda siyasa kamata a ce an yi ta bisa ga turbar yi wa jama'a aiki ko kuma alƙawarin musu aiki, sa'annan wannan aiki ko kuma rashin aikin ya zama shi ne mizanin da za a riƙa gwada dacewa, ƙwarewa ko kuma akasin haka na ɗan takara. To, amma kawai a riƙa kiran ɗan takara ana masa yarfe, ana masa sharri, ana zantuka na ɓatanci, wannan ba shi da kyau ƙwarai da gaske. Sa'annan daga lokaci zuwa lokaci wannan abu yana iya kufula masu adawa da juna su riƙa ɗaukan waɗansu matakai waɗanda ba sa kan doka.
Wani mataki hukumar za ta ɗauka wajen shawo kan matsalolin da suka kunno kai irin su zargin sayan katunan zaɓe da kuma cin zarafin juna? Har ila yau ga Dr. Dauda Abari.
Wannan hukuma tamu ta shirya na farko taron bita na tabbatar akan cewa mun yi wa ƙasa jawabi, mun kira jami'an tsaro, mun kira jami'an siyasa, mun kira ƙungiyoyi masu zaman kansu, mun kira wakilan ƙasa-ƙasa, sa'annan mun kira duk waɗanda masu faɗa ne a ji ta hanyar Jama'atul Nasr Islam da kuma Christian Association of Nigeria. Za mu yi taro na bita inda za mu tabbatar akan cewa mun kawo 'yan siyasa suna zaune kowa na kallonsu, mu yi magana da su, su ba da tabbacin akan cewa za su yi ɗa'a ma juna, za su yi ma ɗa'a dokokin ƙasa, za su yi ɗa'a abin da tsarin mulkin ƙasa ya faɗi, tabbata mun yi zaɓe ingantacce kuma zaman lafiya.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda mako guda bayan so mazartar da kasafin kudin kasar na 2019 masu sharhi akan sha'anin tattalin arziki sun gargadi mahukunta akan buƙatar ɗaukan wasu muhimman matakan da za su bada nasarar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar a tsawon wannan sabon shekara. To ko yaya tattalin arzikin ƙasar zai kaya a wannan shekara? Tambayar kenan da Suleiman Muni Barma ya fara yi wa Dr. Sola Abdullahi, masani a fannin tattalin arziki, a wannan hirar da suka yi.
Muddin muna cikin wannan kangi na kuɗin da faransh ta kirkiro mu, abadan lillahi haka ne za a yi ta tahiya. Kadi ba gani minister da finance da minister din kasafin kuɗi kahin su yi wannan budget nasu, in kun lura da kowane lokaci sai an samu wata tawaga ta wannan asusun lamani ya zo an yi dumumuwa a gwada musu yanda ya kamata su tsara abin sannan su hudon mushi kullum haka ne. Kaga dai yanzu abu biyu gare mu wanda muke kafawa da shi, man petrol da uranium. Man petrol dinnan da uranium dinnan ba mu ke sa kudin su ba, ma mu ke shinwada kudin su ba, ko kuma farashin su a bisa kasuwar duniya. Kaga ne ko lissahin duniya ne ake yi. Sai mu ce ai za a saida man petrol, gangan man petrol guda za a saida ta dala 60, amma sai a tashi a waye gari nan da wata biyu ganga ta wata ta komo ma dala 40. Kaga za a ta kenan, kaga ne duk wannan lissahi da kuka ya koma na banza, saboda da shi ne kuka dai mun ga wannan abu ya faru a Nigeria. Shi yasa mu fatan Allah ya sa wannan gurin da shugabannin kasashen Afrika na CDAO gabaɗayan su da suka ce suna son su cimma gurin kuɗi bai ɗaya na kasashen Afrika wanda suke cikin yankin CDAO, zaman to sun samu kuɗi bai guda. Idan aka same su to shi yasa za mu zanki tsari wanda yake namu ne, tsarin nan kuma namu da irin ƙarhin tattalin arziki. Ƙarhin tattalin arziki kuma yana tare da irin abin da kuke sarrafa a cikin ƙasar ku.
Wato kana nufin yawaita kafa kamfanoni ita ma wata hanya ce da za ta taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa?
In kana da kamfanoni, waɗannan kamfanonin kowanne ne ya harsashen ka ga abin da ke saidawa lokaci kaza. In aka yi wannan gangama sai a gani tattalin arzikin ƙasa ya ne za haɓaka daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci. Hakan ake yi yau shekara nawa kuna ganin in aka yi wato raskwana na PNUD? Kullum Nijar tana ƙashe, kullum man fetur ne babu, Iran ne babu, ko kuma ne babu.
A baya-bayan nan shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya sanar cewa tattalin arzikin Nijar ya bunƙasa a shekarar da ta gabata, ci gaban da ake alakantawa da sahihancin tsarin kasafin ita wannan shekara. Abinda ake ganin watakila manuniya ce ta samun ci gaba a wannan shekara ta 2019. Shin me zaka ce?
Kare aka ce ana biki gidan ku yace ingini a ƙasa. Ina imanin in kuka tayi yanzu kuka yi bincike a matsayin ku na ƴan jarida, kuka tambayi talakawa za su ce muku suna da gidi wanda ba su samu ba a cikin shekara na wurin abin shafi abincin su. Mu ƴan ƙasa ba mu gani a ƙasa.
Dr. Sola Abdullahi, masani a fannin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar. To cibiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa, wato International Press Institute da ke kare haƙoƙin 'yan jarida a duniya, ta soki mamaye ofisoshin jaridar Daily Trust da sojojin Najeriya suka yi a ƙarshen makon da ya gabata, tana mai cewa ta damu matuƙa da aukuwar wannan lamari. Sai dai dakarun da Najeriya sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda katsalandan ɗin da gidan jarida ya yi wa fannin tsaron ƙasar. Ga Dola Salim da ƙarin bayani.
Cibiyar ta International Press Institute, ko kuma IPI a takaice, mai headquarter a birnin Vienna da ke Austria, ta bayyana wannan korafin nata ne a wata wasiƙa da ta aika wa ministan yada labaran Najeriya Lai Muhammad. IPI ta kwatanta matakan da dakarun Najeriya suka ɗauka a kan gidan jaridar da suka haɗa har da karɓa wasu kwamfutoci a matsayin hari kan 'yancin walwalar 'yan jarida. A yau Litinin ne rundunar sojin Najeriya ta fitar da wata sanarwa inda ta kara matakan da ta ɗauka, tana mai cewa gidan jaridar na Daily Trust ya fitar da wasu bayanan sirri ne kan yadda sojoji ke yunkurin kai wani hari akan mayakan Boko Haram. A cewar rundunar sojin ta Najeriya, wallafa waɗannan bayanan sun jefa rayukan dakarun cikin mummunan haɗari. Amma cibiyar 'yan jaridar ta IPI, wacce ke kare haƙoƙin 'yan jarida a duniya, ta ce babu wata hujja da ta tabbatar da gaskiyar ikirarin da sojojin Najeriya ke yi.
A gaida Daula Salim. To kan wannan sabanin da aka samu tsakanin dakarun Najeriya da gidan jaridar na Daily Trust, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, amma kafin nan bari mu dan shakata da wannan.
shata midi da tinjani
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Takarda manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga Jos jihar Plateau. Wane ne akan layi?
Kuna magana da Alhaji Babaji mai Gwando, ke Gwando Jos Plateau Kandahar.
To muna jin ka Alhaji Babaji.
To abinda wannan abu ya faru mu kanmu mun yi bakin ciki da wannan lamari da ya faru da ƴan jarida. Amma saboda Allah su ƴan jarida su dinga ba hukumomin nan haɗin kai saboda waɗannan munafikan azzalumai ƴan Boko Haram din nan. Allah ya tarwatsa mana su ya mana maganin su. Allah kuma ne ya mana maganin wannan abu su kuma jami'an tsaro da Allah su dinga sirri da kunda ta ƴan jarida da ƴan jarida su ne idan mu a duniyar nan gabaki daya. In ana kunda ta musu ya zamu mu makafi ne tunda ba mu san abin da yake gudana ba. Dan Allah dan da ba juna haɗin kai a dinga hakuri da juna dan Allah. Allah ya mana magana waɗannan zalimai.
To muna godiya Alhaji Babaji Jos. Bari mu je Kebbi. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Kana magana da dan Asabe mai fata ya wuri.
Yawa to muna jin ka malam dan Asabe.
To gaskiya wannan bayani da naji ban ji dadi ba gaskiya. Ya kamata a ce gaskiya duk wani bayani da gidan jarida zai yi to ayi bayani daidai gurgudu kada a shiga gonan wani domin bayanin da sojoji suka yi cewa an bayyana wani siri wanda ba su ji dadi ba to gaskiya wannan bai dace ba in dai har abinda ita rundunar soji ta Najeriya ta faɗa haka yake to ina kira ga ɗan jarida don Allah don Annabi zuwa gaba idan za a yi wani bayani to ayi bayani daidai gurgudu kada a shiga gonan wani. Wannan shi ne gudunmawana da fata za ku tashi lafiya.
To muna godiya ɗan Asabe daga jihar Kebbi. Za mu je can kudu maso wato arewa maso gabashin Najeriya jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Jamilu Bugawa ne karamar hukumar Hibbi
cikin jihar Taraba. Muna jin ka Malam Jamilu.
To a gaskiya abinda sojojin nan suka yi ba mu ji daɗi ba amma kuma gaskiya kuma ƴan jaridu kuna da laifi. Laifinku shi ne su sojojin nan da kuka ga suna da rai yaya kuma ɗan jaridu da a rinka samu ainihin revealing secret na soja ba a gefen harkar tsaro a gefen jarida ba. To ku abinda kuke yi gaskiya kuma ku gyara aikinku kuna da damuwa ta wannan wajen gaskiya.
To amma Malam Jamilu baka ganin kaman kokari ne na sanar da jama'a a halin da ake ciki misali kamar ita abinda gidan jarida ta Daily Trust ta yi?
Eto ta haka bai baki ba amma sanar da jama'an nan ai ka ji hujjojin da sojojin suka kawo su ma hujjan su ne karfi ne wancan kungiyan ɗan jaridu na duniya ko wanda ta fitar da sanarwar nan to ai ita ma gaskiya ba ma gane lamarin kai aikin su wannan kungiyoyi ne kawai na wani suna da wani manufa na daban gaskiya.
Ra'ayin Jamilu daga jihar Taraba kenan. Zamu tsallaka can kudu maso yammacin Najeriya a jihar Oyo. Wane ne akan layi?
Sunana Alhaji Rabi'u Abdullahi Dandume daga jihar Oyo Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Rabi'u.
A gaskiya lokacin da aka yi wannan mu karanta a jarida kuma mun ji a rediyo abinda ƴan jaridun nan suka yi gaskiya mu kanmu talakawa ba mu ji daɗin wannan abu kwarai ba domin duk mai shirin tankarar wani da rayuwar shi ko da fatar cin zarafin shi wani ya sauri ya ce ai gashi an tattaru ana nufin afka musu da miyagun makamai to tankar an sanar da su ne ko da yake mu ba karatun jarida mukai ko kuma karatun tsaro mukai ba a gaskiya to inna mutane suka dame mu a Najeriya ko kana kusa ko baka kusa hankalinka na tashe muna roƙon ƴan jaridu domin mu su ne idan mu gaba da baya ciki da waje to ya kamata su rika rufa asirin abubuwa irin wa'annan a gaskiya mu ba mu ji dadin saurun fadin nan da suka yi ba saboda dukkan
to muna godiya Alhaji Rabiu ga wani kira mun samu daga jihar Kebbi yawa na Kebbi muna jinka na Kebbi wake magana
kaman kana magana da Abdullahi Muhammad daga birnin Kebbi
yawa to muna jinka Abdullahi
to gaskiya wannan abin da ya faru gaskiya kaga sirrin tawa na su kuma ƴan jarida suka yi kaga su waɗancan sun yi abin su secret to amma kuma su ko ƴan jarida sun zo sun bayyana da wannan abin kowa daga cikin su shina da nashi inda ya dogara to amma don Allah muna son don Allah ku zanka kamanta muna ga jami'an tsaro ku ba ku yi laifi ba su kuma ba su yi laifi ba dan su ma dan su kare kasana
to muna godiya Abdullahi Muhammad daga jihar Kebbi kada dai a manta lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 yau mun bude layi ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan sabanin da aka samu tsakanin dakarun Najeriya da gidan jaridar Daily Trust kan batun cewa sun wallafa wasu bayanai da suka sabawa dokar tsaron ƙasa mun samu kira daga jihar Kaduna wani ne kan layi
Assalamu alaikum sunana Tahiru sakatare ungwar Katsina ku kuma ke Kaduna IDW local government Kaduna Nigeria
to muna jin ka Tahiru
to alhamdulillah naji abinda ake tattauna amma gaskiya ni zan kira ga kamfanin jaridan nan gaskiya domin Allah sun yi kurkure tunda abinda ba a riga an aiwatar ba ana shiri ne kuma su fitar da shi a matsayin gashi za a yi kaga sun sa sojojin nan a cikin tsaka mai wuya tsakani da Allah haka bai dace ba da fatan za su gyara kuskuren su zuwa gaba a tashi lafiya Dahiru sakatare
muna godiya Dahiru sakatare daga Kaduna muna Kaduna har ila yau wani ne kan layi
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam wa rahmatullah
malam Muhammad Lalo barka da yammaci
Alhaji Musa barka da dare
yawa alhamdulillah Alhaji Musa garo mai radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to muna jin ka
to gaskiya al'amari ne abin da nake dubawa kaga wayan ƴan jaridu dai abokan ayyukan mu ne gaskiya tsakani da Allah kuma idan muka dauka gaskiya za ka ga da yawa wasu ƴan jaridan suna kokari da duk abubuwan da za su wallafa domin su ga sun ci zarafin wani ya kamata mutum ya tsaya rike aikin jarida ki da daraja kuma a san ya kamata inda ya kamata duk abin da za ka yi ka tabbatar da cewa ka yi ne domin ci gaban ƙasa ba wai abin nan ba amma kuma muna kira ga sojoji ya kamata a ce su kan sarka tsala ƴan jaridu suna aikinsu amma gaskiya wani zubin wasu ƴan jaridun fa suna zakewa ya kamata dai a ce ana samun balance and check and balance takaitar da muka fatan alkari ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo
to mu ma haka Alhaji Musa daga Kaduna za mu ji Maiduguri jihar Borno wane ne kan layi
assalamu alaikum
wa alaikum salam
na da ina neman ku ban same ku ba sai Allah ya hada mu
Allah sarki gashi ka same mu mai sunanka
to ana sunana Alhaji Kamilu daga Maiduguri
to menene ra'ayinka
ra'ayina game da wannan ya kamata a ce su sojojin da su da ƴan jarida su haɗu su dinga aiki bai daya ba wannan aikin shi daban wannan aikin shi daban balle a samu ainihin rabuwar kai a ce wucece ku cece ku ce ya kamata su kansu ƴan jarida su dinga tuntuban sojojin abin da ya dace su faɗa
to madallah mun gode an daga mana hannu lokaci ya kure muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin bayyana ra'ayinsu yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta soma shirin dawo da tsohon dan wasanta da ya murabus daga bugawa kasar wasa Victor Moses dan shekaru 28 ya bayyana matsayarsa na jingine bugawa kasarsa ta asali wasa a watan Agustan shekarar da ta shige bisa dalilin cewa yana bukatar maida hankali sosai a kungiyarsa ta Chelsea to sai dai da alama dan wasan bai sami shiga ba ga sabon kocin kungiyar ta Chelsea Maurizio Sarri a can baya a lokacin Antonio Conte Moses na cikin ƴan wasa na gaba-gaba da ke farawa a kowace wasa. To amma lamarin ya canja a lokacin sare, inda wannan kakar wasannin ya sami bugawa ne a wasanni shida kacal a baki daya, biyu ne na gasar Premier, yayin da sau daya talaka fara buga wasa da shi. Shugaban NFF din Ahmadu Penic ya ce ya shirya tafiya domin tattaunawa da dan wasan da kuma jami'in kasuwancinsa domin duba yiwuwar dawowarsa a bugawa kasarsa wasa. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta ce kasar Gini ta amince ta karbi bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2025 a maimakon ta shekara ta 2023 da yake zantawa da manema labarai a lokacin wata ziyara da ya kai a kasar ta Gini tare da shugaban hukumar kwallon duniya wato FIFA Gianni Infantino. Shugaban hukumar ta CAF Ahmad Ahmad ya ce shugaban kasar Alpha Conde ya amince da dagewar da aka yi na karbar bakuncin gasar. Ahmad ya ce lamarin iri ɗaya ne da na kasar Kamaru, wacce za ta shirya gasar ta shekara ta 2021 bayan da aka karbe mata gasar shekara ta 2019 a watan Nuwamba. Tun a shekara ta 2014 ne hukumar ta CAF ta tabbatar da fafata gasar ta shekara ta 2019 ga kasar Kamaru, 2021 kasar Ivory Coast da kuma kasar Guinea a shekara ta 2023. To sai dai bayan canja wannan tsarin, kasar ta Ivory Coast wacce a yanzu ta amince ta karbi gasar a shekara ta 2023 a can baya ta garzaya kotun musamman ta wasanni, inda ta kalubalanci matakin na hukumar CAF na baiwa kasar Kamaru gasar ta shekara ta 2021. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice.
To a takaicen, gwamnatin kasar Gabon ta kwace iko da Libreville babban birnin kasar bayan wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba, a cewar jami'ai a yau din Litini. Wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran juyin mulkin Laftana Kele Adon Obiang, wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abinda suke kira kungiyar ƴan kishin ƙasa da kuma kare jami'an tsaron Gabon. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi jawabi ma ƙasar a gobe Talata kan abinda ya kira matsalolin jin kai da tsaron ƙasa dangane da kan iyakar Amurka da Mexico, kafin ya je wurin da kansa ranar Alhamis saboda ya gane ma kansa irin ƙoƙarin da ake yi wajen daƙile kwararowar baƙin haure. Shugaban Amurka Donald Trump haƙila yau ya ce zai janye sojojin Amurka 2,000 daga Siriya ne yadda ya kamata, a yayin da kuma ake ci gaba da yaƙi da ƙungiyar ISIS. Mutane sama da 30 sun mutu a Afghanistan akasari mayakan gwamnati, bayan da mayakan Taliban suka farma wasu wuraren duba ababen hawa, yayin da wani ban kuma ya bararraka wata kasuwa mai cike da jama'a, a cewar jami'ai a yau din nan Litini. Mayakan na Taliban sun kaddamar da wasu hare-hare a wasu gundumomi biyu da ke lardin Bani.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. In zaman da din shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayani gabatarwa, da Julie Leather Creation da ta hada mana shirin baki ɗayansa. Sai injiniyanmu David Magnus Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya, daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.